Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya kama mu a tashoshin FM da suka hada da amfani sarauniya, nomad, fara'a, dalol da niya, ko kuma tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 na zango FM, sai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Jama'a barkamu da wannan lokaci, Sule Mumuni Barma ne ke tarbanku a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC, za mu kawo muku shiri na musamman ne daga ofishin mu dake nan birnin Yamai. A cikin shirin za ku ji cewa a yayin da ake gabda soma ayyukan noman damana, makeran gargajiya sun yi gargadin cewa akwai yiwuwar fuskantar karancin kayan aiki kilar gida a kasuwanni sakamakon matakin rufe iyakar Nijar da Najeriya. Idan muka je Abuja, Madina Dauda ta tantauna da shugaban kwamitin kula da harkar wutar lantarki a Majalisar Wakilan Najeriya akan matakan baiwa 'yan kasar wutar lantarki kyauta na tsawon watanni biyu. To amma ku bari mu fara da shan labarin duniya.
Masu sauraro, barkanku da asuba. Da fatan masu azumi sun sahu cikin koshin lafiya. Ga cikakkun labarin duniya. Fitaccen likitan Amurka din nan da ya kware kan cututtuka masu yaduwa, Dr. Anthony Fauci, ya ce ya ga alamar akwai fa'ida tattare da maganin nan na Remdesivir wajen jinyar cutar COVID-19. Da yake magana a lokacin wata ganawa da shugaban Amurka Donald Trump da sauran mambobin kwamitin yaki da cutar coronavirus, Fauci ya ce wani binciken da aka yi kan maganin na Remdesivir ya nuna cewa maganin na iya kare mutane daga coronavirus. Fauci ya ce sakamakon binciken bai nuna cewa maganin na iya hallaka cutar kwata-kwata ba, to amma ya nuna cewa akwai kwakwarar alamar fa'ida a maganin. Fauci ya kara da cewa maganin na Remdesivir ya din taimaka wajen rage mace-mace, saboda kashi 11 na majinyatan ba su sha wannan maganin bane suka mutu, a yayin da kuma kashi 8 na waɗanda suka sha suka mutu. Mukaddashin sakataren harkokin sojin ruwan Amurka ya yi kiran da a yi ƙarin bincike game da abin da ya kira wasu bayanan da ba a yi su ba kan abubuwan da suka faru cikin jirgin ruwan yakin Amurka na USS Theodore Roosevelt mai dakon jiragen yaƙi, yayin da sojojin ruwa da aka killace su na tsawon makonni suke komawa cikin jirgin. Akwai wasu ayoyin tambaya da binciken sharar fage ya gano, wanda kuma bincike mai zurfi ne kadai zai iya tono cikakken abin da ya faru, a cewar mukaddashin sakataren harkokin soji James McPherson a wata takardar bayani ta jiya Laraba. Wannan jirgin ruwan shine jirgin mayakan sojojin ruwan Amurka na farko da ya samu wata mummunar barkewar cutar COVID-19 a cikin teku, wanda ya sa aka dan jingine shi a ƙarshen watan Maris. Tsohon ciyaman din jam'iyyar NCP ta Sudan, Ahmed Harun, ya kamu da cutar COVID-19 a gidan yari, a cewar wani ɗansa wanda ya buƙaci a yi ma Haruna din ɗaurin talala a gida saboda ya samu cikakkiyar jinya. Hukumomin lafiyar ƙasar Sudan dai ba su tabbatar da halin da Harun ke ciki ba, wanda na hannun damar hambararren shugaba Umar al-Bashir ne. Hussein Ahmed Harun, ɗaya daga cikin 'ya'yan Harun, ya gaya wa wani shirin muryar Amurka mai suna South Sudan in Focus cewa ranar Talata aka gano cewa mahaifin nasa ya kamu da cutar COVID-19, kuma an garzaya da shi wani asibitin 'yan sanda da ke gabashin Khartoum. A halin da ake ciki kuma wani sabon fadin da ya barke a jihar Central Equatoria ta Sudan ta Kudu a wannan makon, na gurgunta yarjejeniyar zaman lafiya mai cike da sarkakkiya wadda kasar ta cimma. Wani mai magana da yawun kungiyar 'yan tawayen ta NAS ya ce wata gamayyar soji da ta hada da sojojin gwamnati da tsofaffin mayakan kungiyar SPLM-IO ta kai har-hare kan wasu wuraren kungiyar NAS a jihar ta Central Equatoria tun a ranar Lahadi. Sun je sun kai hari kan sansanoninmu a sinema da ke wajajen Umbachi da kuma Madiba da Morobo, sannan kuma sun kai hari a sansaninmu na Kajo Keji Kala. haka zalika sun kai hari kan dakarun mu kuma mun mai da martani abinda mai magana da yawun kungiyar mayakan tanas Samuel Suba ya ga wa shirin na muryar Amurka game da Sudan ta kudu Daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce hukumar ta dauki matakin da ya kamata cikin gaggawa kan yaki da cutar coronavirus ya faɗi hakan ne a matsayin martani kan sukar da hukumar ke fuskanta musamman daga kasar Amurka wacce take ta daya cikin masu baiwa WHO din tallafi Amurka ta kuma kasance kan gaba a duk fadin duniya wajen yawan masu dauke da cutar da kuma adadin waɗanda suka rasa rayukansu a yayin wata tattaunawa da yayi da manema labarai a kasar Geneva Tedros ya ce tun daga farko WHO ta dauke matakan da suka kamata wajen yi wa duniya gargadi kan wannan cutar kasuwannin hannayen jarin Amurka sun yi matukar mikewa zuwa lokacin da aka kada kararrawar tashi a birnin New York wanda ke nuni da kwarin guyar da masu saka hannun jari suka samu game da yuwar sake farfadowa bayan shudewar cutar COVID-19 sakamakon gwajin wani sabon magani mai suna Remdesivir shi ma ya nuna yuwar jinya da shi zai kai ga waraka
A jamhuriyar Niger a yanda ake gabda soma ayyukan noman damana a kasashe irin su Niger da Nigeria makeran gargajiya sun fara bayyana damuwa a dangane da karancin karafan da suka saba amfani da su wajen kera kayayyakin aikin noma matsalar da suke alakantawa da matakin rufe iyakar kasashen biyu wanda kuma ka iya shafar harkokin mazauna karkara wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Maman Bako ya aika mana da wannan rahoton
A daidai lokacin da ake gabda shiga ayyukan gona a kasashe kamar Jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya masu sarrafa kayan noma ne ta hanyar aikin nan na kira irin na shekarun da wuri da damar jama'a ke tunanin duniya ta manta da su suka soma kukan cewa kayan aikin noma na gargajiya da suka hada da kwasa da kalme na duke da na tsaye da sunguni za su yi wa manoma wuya a bana sanadiyar rashin samun karfin yin wannan kayan da matsaloli rufe bododi da cutar mashako ta coronavirus ta gama duniya ko COVID-19 suka haifar musuma da adamu makiri
shekarar bana wato an samu yan matsaloli ga irin sana'a ga tamu don karfi yayi wuya abinda yasa yayi wuya wato rashin kuɗi shi yasa yayi wuya don yau in kana da kuɗi babu abinda ka wuya gare ka kuma duk kowace kasa yake abin nan in na kuɗi na in ka je kana samu shi to amma yanzu ya kasance yanzu jama'a ba su da kuɗi kuma yaran mu ba mu da kuɗi yaran mu ba su da kuɗi komai ne yana ya taho manager na mukai yanzu har an kai kimanin da wurin da babu manager don babu ƙarfin da aka manager sana'a ta tsaya ba kamar da ba babu kayan aiki babu ƙarfi kuma babu kuɗin sayan su da muna sai da dacin kalme da ana sayan mu da shi naira 300 to yanzu ya komo sai mun sai dacin kalme 500 kuma babu shi mu bude shi ba mu samu kaga da muna sai da kalme naira 800 kuma har 700 wani madamanci muna sayan ma mutum amma yanzu ya kuru yanzu sai naira 100,100 ko 200,200 haka zamu sayar da shi tunda abin ya kara
wannan lamarin a cewar makera za su sa kayan aikin noma na gargajiya su yi dimbin tsada a wannan shekarar
an shiga matsalar kai mun dan lokacin na sallan makiya mun kan lele kai sai gashi nan farko amma yanzu an ga yan da an ka shiga babu kai ya bace sai an ce sai an zo ya mai an zo Lagos ba nan fatakwal bilatai ai wata guda ba samu shi ba kuma a taho haka nan mun ta samu dan kare ya kai lela sai in kai dan kalmar ka an ka ta naira 1000 kai bari ka san dole sai ka kara
bana tara bambanci da tabara dan gaba ran sa da su makeran suke samu karhe wadatacce ana samu kira da sauki inda ka gaba ran da ake samu karhe naira 200,250 farko za a sayar kalme 600,650,700 kaga bana karhe da tahira tsada yanzu 500 ake sayar da dake kaga dole kalme shi kari kaga dole shi wanda ya sayi dole in zo wurin sai suwa dole ya kara mai kudi rashin lahayan nan da shi ya kawo al'amura son ka tabarbare
an samu canjin al'amari sanadiyar shigowar ga ciwo na corona din ga bododin ga dan da kan kwanakin baya kuma san da wanga al'amari hakan ga amma an shigowar ga ciwon ya sa al'amura sana'ar mu ta ja da baya kwarai saboda mu ba mu yi sai da abokan hulɗar mu ne to suna ka shigowa dama suna sayayya kaya gare mu su kuma suna taya kuriya to yanzu ne hawo wadodin ga al'amuran sun ja da baya sannan masu kamuna ƙarin da muka sana'a su ma ci an hana musu tahowa nan kuma idan mun kasa wannan da aka gari idan muka sama ta shi kuma ba masa ya kuma ya tsaya cikin yanzu haka muna cikin wani hali na halaya bangiji Allah ya sawwaka
a cewar na Yusa ba santa makeri kayan kida na gargajiya sun yi wuya saboda jidalin zuwa neman su
to kira dai lokacin da mun ka tashin ta farko muna ganin mun tare da kalme 800 to sai ya kasance yanzu karfe ya daga ya kai 100 mu ko za mu kanshi 1100 saboda commission ta gaba kwasa ita kuma dama da muna sai sheta 450 mu akai ta 500 to karin ga mun ka kai ta za mu kanta 600 ita ma yanzu saboda sun dan soma abin da dagawa bai samuwa sai an yi jidalin bidate ko yoshi eh shi dai ya sa zan hakan gidin saboda a zo da kuɗi ba a samu sai ya da sun koma yawo ayinan ba a samu ba
shi dai talaka yakan dogara ne ga noma da kiyo na gargajiya saboda rashin samun kayan aiki na zamani sai gashi a bana kayan aikin na gargajiya idan gwamnatoci ba su agizawa manoman ba musamman mazamna karkara ko mazamna ƙauyuka to aikin na noman zai shirin gagar su Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
A Najeriya yanzu haka 'yan majalisar wakilai masu kula da sha'anin wutar lantarki sun dukufa ga tantauna hanyoyin baiwa 'yan kasar wutar lantarki kyauta na tsawon watanni 2 a matsayin wani bangare na matakan sassautawa halalin jama'a sanadiyar annobar cutar coronavirus. Domin jin inda aka kwana akan wannan batu, wakiliyar sashen Hausa a Abuja Madina Dauda ta tantauna da shugaban kwamitin 'yan majalisar wakilai masu kula da harkar wutar lantarki. Honorable Magaji Da'u Aliyu.
Kamar yadda kika sani wannan wani abu ne da mu 'yan majalisar tarayyar Najeriya muka fito da wannan magana a ganin cewar abin da ake yi ne a yanzu a duniya kuma inda aka kwana mun zauna mun yi meeting da dukkan mai ruwa da tsaki rana ita yau kuma duk mun yadda cewar wannan abu mai yiwa ne kuma za a yi amma za a kafa committee wanda zai zauna ya fidda yanda za a yi anan aka kwana
in ka ce duk duniya ana yi me kake nufi
to kamar yanda kika fahimta shine an shiga wani hali na annoba na haula'i ila haula'i kasan Niger da Najeriya take ba ta wuta ta bawa yan kasar ta wuta kyauta har wata uku wanda mu ne muke ba su ta daga nan Najeriya da wurin mu suke siya kasar Ghana sun yi karamar kasa irin ta Mauritania ta yi wannan baka magana da kasashen da suka ci gaba manya na duniya kasar ta fi kowanne yawan yan adam da harkar demokradiyya kasar India ita ma ta yi wannan abu kuma aka ce daga daga ba ka ga zurfin ruwa to mun ga ya kamata mu ma kar a bar mu a baya ya kamata ƴan Najeriya su ma su amfana irin wannan yasa majalisa ta fito da wannan magana kuma committee na yana nan yana aiki akan wannan magana kafin a yi babban committee wanda shi mai girma speaker zai kaddamarin Allah yadda
to akwai korafi da mutane ke ta yi har suke mana ma cewa ana ta kawo musu bill wato kasidar amfani da wuta cewa su biya bayan ana maganan ba kasa wuta kyauta za ku tattauna irin waɗannan matsalolin
kin gane kamar a harkar kimiyya ko kuma statistics yanda ake yi shine in akwai mutum miliyan 200 a Najeriya sai aka kan cewa wannan mutum miliyan 200 gida-gida nawa za a same su kamar ta ina da mata da yaya 6 to sai mu a ce sai a dauka kamar a raba da 4 a Najeriya ba za ka sami gidaje miliyan 50 ba wanda suke da wuta
idan aka bi wannan kiyasin
kuma sai a zo a ce to menene average duk a duniya ana yin wannan a irin lissafi akalla ka ce miliyan 35 ne suke da wuta a Najeriya gida nake nufi kuma ban san lokacin da ya zama laifi bayan tsarin mulki ya ce duk dan Najeriya bane Allah ya da majalisa za ta doka yanda za a siyo tana raba ƴan Najeriya ina jin tausayin wannan masu disco yanzu yanda kasar nan aka rufe ta kap yau wata guda ko sati 5 wa za ta kai karɓar musu kuɗin wutar ina za a samu ya kamata mu dubi Allah mu dinga za mu na ga kauna ba kan mu shawara kuma in sun kai bill din ma kamar ke ma'aikaciya ce akwai ƴan kasuwa sun yi sati 4 ba sai da komai ba wa zai biya kuɗin wutar wannan nauyi ko naira biliyan 500 ne ba naira biliyan 100 kamar yadda fada ba yana wuyan Najeriya kuma na tabbatar shugaban kasa Muhammadu Buhari adali ne zai saurara
yanzu kasafin kuɗin bana na shekara 2020 din nan yana nan an rage shi da kaso mai tsoka a ina gwamnatin za ta iya samun kuɗi da zai kai ma kila biliyan 110 na biya wa mutane wutan nan kyauta.
To nawa ne kasafin kudin da aka yi? Tambaye ki gamu.
Trillion goma.
Biliyan 100 nawa kenan? Biliyan 300 kenan fa. A inda fa an ba ka da lafiya, zaka nemo magani. Kuma a ciniki ake ne ɗan ciniki ne fa a tara da yabi ake yi. Watakila ba kuɗi ne karkarkar naira za a zo a tara a ce an gudauki ba. Mu dai majalisa muna sha'awa, muna goyen bayan bawa ƴan Najeriya wuta kyauta.
To masu sauraro kada a sha'afa, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai sanadiyar wasu matsaloli masu nasaba da annobar cutar coronavirus. Ƙasa da mako guda bayan fara watan azumin Ramadan, mazauna birnin da magaran na jamhuriyar Nijar sun koka a game da yadda farashin kayan lambu ya cira sama a kasuwanni. To sai dai wasu na ganin wannan ba abin mamaki bane idan aka yi la'akari da cewa akasarin waɗannan ababen marmari kan shigo Nijar ne daga ƙetare, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Tamar Abari.
Sunana Ashiru, kasuwar Salati dai ga tanan babu ya ba daɗi, yau a ji daɗi gobe a ji wuya, san wa yanzu ana sayan shi 3.5, jika hudun an yi sa in mai kyau ne. Ita kwamanta ana sayan ta kulli 50-60 sa ma zuwa har 80 ma ana sai da. Kasuwa ga tanan dai bana abubuwan ne kawai sun cushe, zandar babu kuɗi.
Yan kasuwar dai sun ce bana na da sauki a kan bara.
Sunana Mutari, yanzu kwambutar abin da muke saida shi gomiya 9 ake saida shi, amma wasu suna saida shi $1.
Anan ne kuke samun shi ko ku ganin cewa kamar an rige hanyar Najeriya kuma ana kawo shi daga Najeriya?
A wanga dan Agaris ne, ba dan Najeriya bane, babu dan Najeriya su. Dan Najeriya bai fara ba, daga Agaris ne ake kashi wanga.
Ya kasuwar take kamar daga azumin bara, ya zaka bambanta kasuwar a azumin bara da kuma ta bana?
Gaskiya ta bara ta yi, saboda yanzu kawai hakuri ne ake saboda Allah.
Sunana Mustapha, ina sai da salati, lemu, fabram da tumatum.
To kamar yaya kasuwar salati take?
Kasuwar salati mada alhamdulillah, saboda kun san salati da dan dama dama mutane ne babu kudi wurin su bana, sai dai alhamdulillah kawai.
Rufe boda da aka yi ya taka rawa ainihin cewar ƴan kasuwar la'akari da yawancin kayayyakin suna zo musu ne daga Najeriya.
Sunana Ismail, muna sai da citta, man, lemun tsami, tumati, persil, celery, fitifu, albasa, komai ma muna saidawa.
To kamar yaya kasuwar su take?
To gaskiya kasuwa dai mu ce alhamdulillah, amma ba kaman da ba, saboda da mun samu sama ma irin na da, amma yanzu kina gani muna samu ne da kina gani. Galibi citta Najeriya ce, babu citta Niger. Yanayin boda ana riya masu direbobi duk su da samun damar hutawa da Kano. Kin san Kano kwana biyu da ba samu wannan matsalar. Shi yasa isan kewaye suna kewaye da ke suke samun damawa. Shi ne yasa wallahi ba. Lemu shi da ma dan Lagos ne muke saidawa. Bana kuma Lagos bar ta shigo saboda wani annoba da ta shigo.
Su ma masu saye sun ce bana ta dara bara.
Sunana Alai Saidu. Abin da gane me gina da zai zo su mata anana da lemun zabi.
Ba ta kace ta aiko ka sai mata kamar Allah.
Ita ta turo ne zo sai mata kayan gudu bakin za ta sha ruwa tare da yana.
Sauran aiki tana
san gida. Tana tana kokari ita ma.
Sunana Mammaki, Salati ne muka zuciya.
Kuma na nawa ne?
To na 40-40 ne.
Yaya to farashin akwai tsada ko kuwa?
Alhamdulillah an gode ma Allah. Ba a ce bari akwai tsada. Mun sai lemun tsami ba.
To su kuma ya kika
gauke? Su ma dai da dama, amma lemun tsami ne dai akwai tsada ba.
Sunana Fatima, yanzu ne salatin kullun 40-40 ne suke ko 30-30? Yanzu kawai bafi dai abu ne mai tsada ba kamar lemun tsami dai haka a cikin harkar kayan kwaɗan ma ba.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Tamar Abari, yanzu kuma sai a gyara zama don jin shirinmu na gaba.
Nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haɗuwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Har ila yau shirin na kasa na ci gaba da samun bakuncin wani matashi jakadan zaman lafiya a Jos ta Arewa jihar Plateau Najeriya, Abdullahi Rocky Boy, wanda ya tsinci kansa a cikin halin tawaya sanadiyar hatsarin motar da ya kakkarya masa kafafuwa. Da yake an ce duniya ba gida ba, Abdullahi ya gargadi masu bukata ta musamman su kasance abun koyi ga jama'a, misalin yadda abin yake a wasu kasashe makwabtan Najeriya. To amma ya fara ne da amsa tambayar wakilin sashen Hausa Zainab Babaji a game da bukatun na kasassu a jihar Plateau a yau.
tunda kana da wannan nakasa a ganin ka menene wato nakasassu ba guragu ba ba makati ba duka nakasassu ke bukata yanzu domin hankalin su ya kwanta su ma su samu abin da za su dafa
alhamdulillahi kin ga na farko aka ce gwamnati tana lura da nakasashe ƴaƴan shi ana biya musu scholarship zuwa makaranta ne maganan billin asibiti ana iya dauke musu in aka dauke mu mutum wannan abun kamar na kashashe makarantar yara billin asibiti ya zama akwai wani abu a anguwa a ce akwai kungiya na anguwa na dattawa wanda za su iya tsayawa da kansu ya zama an so sun kudi da ko shaguna ne a bude musu a ce wannan gurin aiki ne an koya muku ku dinga empowering din kanku da kanku za ki ga ko bara a gudu tare a tsira tare ba sai kin ga da kashashe ya zama zai iya cewa zan fito nemi takara saboda masu lafiyan masu kasa to ni zan iya fitowa nema saboda menene in share mu mutane hawaye ba wai na kasasu ba a'a jama'a da dama a share musu hawaye
to bari mu taba wani bangare wanda gurin ne na San Abdullahi Rocky Boy wato shine batun zaman lafiya me ya baka sha'awa na shiga wato harkan tabbatar da zaman lafiya ko kuma hulɗa na a ce ka samar da zaman lafiya musamman na jihar Plateau
to alhamdulillah abin da ya bani burgewa na dauki wannan hanya na jakadan zaman lafiya watan peace ambassador Zainab Babaji a ward ina 11 a ce peace ambassador kuma ni mutum ne mai nakasa nagode ma Allah ga wannan na duba na gani ne tunda a wannan jaha namu akwai dan tashina da yake tasowa har ina iya samun kaina in shiga kowane gidan rediyo da nake so in ba ma kaina lokaci to me ya kamata na yi wanda ko ina nan ko bana nan za a yi koyi da ni shine in zama jakada na zaman lafiya a ko ina wallahi musulmi na wani kristiyan na wani pagan na wani saboda duk mutanen da nake mu'amala da su ba wai party daya bane party ne daban-daban kuma ba wanda baya mu to dan haka ban ga abin da zai sa ni saboda san zuciya ko kuma kin wani wanda Allah ya halicce shi ya san me yasa ya halicce shi wannan bari wannan baki wannan guntu wannan dongo da ni kuma a karan kaina saboda selfish interest irin nawa sai in juya nuna kiyayya ga wani ba abin da aka koya mun a gidan mu ba kenan shi yasa na jajirce a ko ina zan wuce zaki da an ce peace ambassador wato jakada na zaman lafiya kuma ina kan wannan abin da izinin Allah a ce peace ambassador zan mutu ina kokarin wanzar da zaman lafiya ko ina da rai ko ba ni da rai an san abin da nayi da sunan Allah kuma ba wai nayi dan a fada bane a'a a gane masu nakasa ba sa neman tashin hankali ba na kashashen da zaki ganshi da bindiga ba na kashashen da zaki ganshi ya tara hanya ba na kashashen da zaki ganshi wai shi yana sara soka saboda menene ba shi da wannan zil din da zai yi yana da nakasa a jikin shi to dan haka bare su ai tashin hankali ba kar ta shafi ɗan uwansa nakasassu in ko yau aka ce an kulla nan nan ya rikice nakasassu ya zasu iya tafiya za iya barin su koma gidajensu za su iya fita neman abinci yau aka ce akwai tashin hankali na kashishi yana da tashin hankali sosai saboda abin da zai ci fa a ajiye yake za a ji a kamar ne sai ya fita sai ya nema ko hozilin yake sai ya fita ya bude shagon ko ya je gurin sana'ar shi kafin ya samu to din na kashishi da kika gani na kasa mai nakasa na kashi ya kamata ya zama ambassador of peace a ko ina dan a gudu tare a tsira tare
me kake ganin wato a makomar na kasassu a Najeriya ko ma a duniya baki daya me kake fatar gani wato na kasassu sun samu
gaskiya ina fatan nake ma na kasassu suna da yawa ina so Allah ya sa na kasassu su zama masu arziki saboda in suka zama masu arziki wallahi za su tuna da jama'a da yawa saboda kullun ambition dina shine kin gani dan gangare ne wallahi in samu wani matsayin da har yau zan iya zuwa makaranta in buga littattafai in ce ku raba mu wayannan yara in je wani makaranta wani anguwa in buga fensira in ce ku raba mu wayannan saboda menene abin da aka mu ina so rama ko abin da aka ma ƴaƴana ina so rama ma wasu da yawa a hakan nan akwai jajircewa da nake yi last card dina zan iya cirewa in ba mutum saboda menene daga na bayar wallahi Allah na bude min kofa ina bayarwa Allah zai ba
Abdullahi Ismail wanda aka fi sani da Abdullahi Rocky Boy kenan jakadan zaman lafiya a jihar Plateau a shirin na kasa ba kasawa ba a madadin sa da wakilin muryar Amurka Zainab Babaji muke ce da ku sai an jima
Madalla muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishin mu na birnin Yamai a sanadin wasu matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC. Yanzu kuma ga sharhin jaridin Ghana.
Babban jami'in zartarwar gidan tashar Alpha Radio da ke da matsuguni a Kumasi, Sheikh Muhammad Ridwan, kamar yadda ya saba a duk azumi ya raba kayan abinci da sun ka hada da shinkafa da mai, taliya da tumatirin gwangwani zuwa ga waɗansu unguwanni kimanin gidaje 5,000 a kewayen Kumasi. Sannan likafarsa bai tsaya a nan ba sai da ya gida zuwa ga mata masu takaba waɗanda maza jinsu sun musu kenan na marayu da guragu da tsofaffi a Kwabre'is a sakwarin Mamfon da Kumasi da kuma Tafo Pankrano, dukkansu sun ribaci wannan wani makahu da ke jagoran da makahi guda 50 a sabon zango cikin a sakwarin Mamfon ya bayyana da gamsuwansa da jin daɗinsa da kuma godiyansa ga Sheikh Ridwan. Sa'annan yake kira ga sauran masu kannu da shuni da su yi koyi da Sheikh Ridwan a cikin wannan aiki na alhairi. Jaridar Daily Guide ta ruwaito muku wannan labarin. Ita kuwa jaridar Ghana News wannan labarin ta ruwaito. AU wato kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta yi kira da a ƙarfafa ƙoƙari akan yaƙi da cutar malaria wato cutar cizon sauro kenan a yayin da ake kuma fama da cutar COVID-19. Jaridar ta ce kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta yi kira ga gwamnatoci da al'umma na wannan ƙasa da su daji bisa kawo ƙarshen cutar malaria a Afirka, musamman a wannan lokaci da ake fafutuka da cutar nan ta coronavirus. AU ta yi wannan kiran ne a cikin wani jawabi a ranar Litini a yayin da mambobi na wannan kungiya ta Afirka su 52 suka haɗe da sauran duniya yayin bukin ranar malaria ta duniya. Mun wai ga zuwa ga jaridar Daily Graphic wannan labarin ne ke sahun gaban ta COVID-19. Ghana na aiki don samar da maganin gargajiya akan wannan cuta. Jaridar ta ce cibiyar nan da ke binciken magungunan gargajiya wato the Center for Plant Medicine Research CPMR a takaice a Mamfa Makwafin cikin jihar Gabashi a bisa haɗin kai da ma'aikatar ministar kiwon lafiya da sauran shugabanni na bincike domin samar da maganin gargajiya akan cutar nan ta coronavirus. Cutar dai ba ta da magani har yanzu, abinda ya sa tarin ƙasashe a cikin duniya sun ka imauta sun ka rasa nayi dangane da wannan cuta da ta bayyana a cikin watan Disamban shekarar da ta gabata. Akan haka ne wannan cibiya ta CPMR ke kokarin yin amfani da kwarewanta da kuma ilimin da Allah ya bata na maganin gargajiya domin gano magani na wannan cuta ta COVID-19. Ita kuwa jaridar The Herald wannan labarin tarwaito, Nkuruma ya rayu shekaru 48 bayan mutuwansa. Jaridar ta ce a ranar 27 ga watan Afrilun 1972, shekaru 48 yau, wanda ya samu da kasar Ghana kuma shugabanta na farko Dr. Kwame Nkuruma yayi ban kwana da duniya nan a Bucharest kasar Romania. Wannan sharhi na The Herald muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Mukhtara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
To gaida Ridwan, yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari nasihar malamai a albarkacin watan azumin Ramadan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Suna na Malam Salisu daga nan birnin Kwani. Wata azumi wata ne mai falalara sosai wanda ya cancanci dukkanin musulmin duniya ya tashi himma ya dauka kuma yayin niyyar kowa ce ni saboda yana fada falala sosai. Ta cikin watannin nan da kake gani gaba daya babu kamar wata Ramadana. Sannan akwai falala sosai gare shi amma aka ce ya kai 10 na ƙarshe. Idan mutun ya dace insha Allah zai samu wannan falalar sosai insha Allah. In zaka cika nafiloli da sauransu zaka cika istighfari da sauran salatin manzon Allah, in Allah ya yarda duka abin da zaka nema zaka cimma burinka.
Da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Mumuni Barma ke muku ban kwana daga ofishin mu na Yamai. A huta lafiya.